gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Alaikum assalamu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger akan VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za iya kuma jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Daula Salim
da ni Amina Buhari Auna
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda yau ma 5 ga watan Fabrairu shekarar 2019 zamu yi magana ne akan zabin layin karatun dalibai na jami'a
babu laifi su shiryar da yaran su ko su shiryar da wanda ke karkashin su da cewa ga kaza da kaza amma ana yin wannan ne bisa la'akari da irin inda yaron ya karkata inda shi kansa kwarewar sa take akai dan ba kowane abu ne zaka so yaro yayi ya zama cewa yana da kwarewa kan wannan abin
Daula a wannan zauren namu kullum mukan yi maganan matsalolin da ƴan ƙasa kan fuskanta akan ilimi da kuma yadda za a yi gyara da malaman da ɗaliban da iyaye da al'umma ma duk na da irin gudunmuwar da ya kamata su bada wajen inganta harkokin ilimi shi yasa wakilin mu ya tattauna mana da masana akan abubuwan da ke tattare da zabi da iyaye kan yi wa yara na layin karatu a jami'a
yanzu bari mu je ga amsoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce kuna ganin iyaye ne ya kamata su zaba wa yaransu abinda za su karanta a jami'a ko a bar su su zaba abinda suke so ga kuma yadda kuka ansa mana
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga wurin Muhammad Lawan Anas inda yace Malaman su na secondary school ya kamata su zaba masu saboda sun kowa sanin yadda capacity na birnin din su yake.
Sai Abdul Muallib Mande Bagariya inda yake cewa a bar su su zaba da kansu don su fi jajircewa don su ga idan suna da ra'ayi kan abun.
Sako na gaba kuma ya fito daga wurin Nura Isa Dutsen Dorawa inda yace a bar su su zaba da kansu.
To shi kuma Hassani Muhammad daga Karmo Abuja ce waye salam yau da gobe sai Allah gaskiya iyaye ya kamata su zabar musu da rissan su
to sai kuma amsa daga wurin Uba Ahmed Balarabe inda yace su bi ra'ayin ƴaƴan su domin za su fi mai da hankali to ina ga yana nufin iyayen su bi ra'ayin ƴaƴan su kenan ko
sai Muhammad Salisu inda yake cewa a bar yara su zaba abinda suke so saboda ba iyayen bane za su karanta musu
to sako na gaba kuma yazo daga wurin Mansur Babauro na Fada inda yace salam yau da gobe bai kamata iyaye su zaba wa yaran su darasan da za su karanta a makaranta ba ni a gani na a bar yaran su zaba da kansu zai fi domin za su zaba darasin da suka fi kwarewa akai ku tashi lafiya
to sai Abba Bi Muhammad inda yake cewa a ba kowanne yaro damar abinda yafi sha'awa ya karanta domin zai fi mai da hankali akan abinda yake so saboda rashin bada damar zai iya kawo cikas ko tawaye a bangaren karatunsa
to sako na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Musa Tamsu inda yace Zabin iyaye yafi kyau akan ƴaƴan su.
To shi kuma Yazid Dahiru mani cewa yi a bar yaro ya zaba abin da yake so shine kawai mafita.
To sai kuma amsa daga wurin Haruna Salisu dan Fulani jihar Kwara inda yace salam yau da gobe a gani na ya kamata a bar yara su karanta abin da yafi burge su ba sai iyaye sun zaba ma yaran su ba.
Sai Ismail Y. Shu'aib inda ce waye a ni fahimta na kamata ya yaro ya zaba da kanshi saboda shi ya san abin da yafi sha'awa a karatu
to amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Yusuf Habila inda yace su yaran ya kamata su zaba sai iyaye su goye bayan su da shawarwari mai kyau.
To sai Musa Sale Patuscom ce waye ai san bai kamata a ce iyaye ne za su zabar wa mutum kallar karatun da zai yi ba musamman ma a jami'a. Domin tun daga matakin secondary kowa akwai abin da yake da burin karantawa idan ya je jami'a.
Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Jamboto Malangoni Kandilwa Bukar daga kasar Libya, inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Gaskiya yana da kyau iyaye su zabawa ƴaƴansu.
To amsan mata ƙarshe a yau ya fito ne daga Rulwano Ibrahim London Woba, inda yake cewa gaskiya iyaye suna iya zabawa ƴaƴansu abinda za su karanta idan ya kasance za su iya karantawa abinda suke so din.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji akan tsarin ilimi.
To da farko ko Farfesa zai gabatar da kansa.
Na'am, ya insha Allah ta'ala, sunana Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji daga Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina a bangaren koyar da ilimin kimiyya da sana'a insha Allah.
To professor,
gaskiya akwai matsalan tsarin ilimi a ƙasa, sannan akwai laifi a gurin iyaye, akwai laifi a gurin dalibai, akwai laifi ta hukuma. Kowanne daga cikin waɗannan idan muka zauna muka bi za ka ga yana da nashi matsalolin. To amma babbar matsala shine na hukuma, wadda su ne suke da nauyin tsara harkar yadda ilimi a ƙasa zai tafi. Idan ka kwatanta tsarinmu a nan da waɗansu ƙasashe da suka ci gaba, za ka ji cewar akwai bambanci. To babban al'amari shine ya kyautu a ce a tsarin iliminmu na Najeriya, wadda in mun kwatanta shi da waɗansu, muna daga cikin kyakkyawan tsari da muke da shi, sai dai ba a iya aiwatarwa. To wannan rashin aiwatarwa shike shafan yawancin abubuwa da muke da shi. Yanzu dauki misali kasafin kuɗi da ake a kungiyar kasashen UNESCO sun tsara abin da yake wuce zama kaso daga na ilimi daga cikin kasafin kuɗi na ƙasa. Ai kaga ba ma iya aiwatar da wannan. Sannan na biyu, idan ka dubi makarantun mutum daga a matakin farko na primary har zuwa jami'o'inmu, za ka ga wayansu shiri aka yi akan idan aka samu matsaloli dangane da dalibai ina ne mataki wadda za a dauka. Babu shi. So a ƙarshe sai ka ga an samu faduwa, kuma ba yadda za a gyara abin, yaran sun zama matsala ga ƙasa, ga abin nan community da shauransu haka. To wayannan su ne matsaloli da muke faruwa. Sannan su kuma iyaye, ba wanda ya damu da yaron sa ma, yanzu in ya fita da safe sai dai da yamma in ya dawo, ina yaron ya je, makarantar ya je, ba makarantar ya je ba, ba wanda ya damu. Iyaye ma sukan taimaka wani lokaci a gurin shi yana son ɗansa ga abin da zai, amma ya manci ɗansa ba dole bane ya iya wannan, amma ya matsa. Idan yaron kuma ya fadi shikenan, ba inda za a je, sai a dinga neman ta ina ne za a sayi jarabawa ko za a yi wani ababa da cin hanci a samu, shi ma matsala ne a ƙasa. Sannan su kuma yaran yanzu ba karatun suke so ba, kullun suna gindin talabijin da kwamfuta da handset, suna duba abubuwa da suke faruwa a rayuwa. Shi yaro yanzu ba karatun yake so ba, sai dai ya ci jaraba. Idan ya fadi sai ya ce maka malami ya ka da shi, ba zai ce maka shi ya fadi ba. To sannan su kuma al'umma suma ba gudunmawa da suke ba rawa, yaro na unguwa yana yawo, ba wanda ya damu a zauna a dubo wayannan yaran da muke da su matasa, me yasa suke yawo ba wani abin da suke yi? A kowa ya saki hannu ya daure, sai dai a ƙarshen an samu wani abin da bai dace ba, a haɗu ana cewa to ya za a yi, ya za a yi, lokacin abin ya lalace. To wayannan matsaloli ne a ƙasa, a iyaye, a kawunanmu gaba ɗaya, wanda idan dai ba ɗaukan mataki aka yi ba nan gaba ba mu san inda za mu ƙare ba, sai dai Allah ya kiyaye.
To idan muka dawo jami'o'i inda nan kake, za ka ga cewa yanzu sai ka ga a shekarar farko ko rabin shekara ma sabbin ɗalibai ɗaruruwa ake kora ko sallama daga makarantun nan bisa gazawar cin jarabawa. Me ya haifar da hakan kuma wannan ita ce mafita?
To lallai gaskiya kai babban al'amari ka kawo babban al'amari. Kowa ya san muna da matsaloli a ƙasar nan na rashin wuta. Muna da matsaloli a makarantun nan na rashin computers nan mai kwakwalwa. Sannan muna da matsaloli na malamai kansu, horarrun malamai wanda suka iya koyarwa. Kawai ɗauka aiki ana tura dan mutum ba shi da sana'a, sai ya ga sana'ar koyarwa shine sana'ar da zai yi kafin ya samu wata sana'a. To saboda haka a ƙarshe yaran nan an dai daddafa, an ci jaraba an fito, an shiga jami'a. Tashin farko sai jami'a ta ce maka akwai wani abu yanzu da aka kawo na canji. Hukumar kula da jami'o'i da ake kira NUC, da muna da wani abin da muke dora sikeli na yara akan 1.0, wannan 1.0 kenan, wanda ake kiran shi CGPE. Sai yaro ya kasa 1 point, sannan za a iya sallamarsa. To yanzu sai aka maida shi 1.5. da aka maida shi 1.5 din nan shine dama a 1 din ma ya aka kare. Ballo ka zo ka ce kana son ka inganta matsayin yaron, ka maida shi 1.5. to wannan 1.5 din ya zama matsala. Me yasa zai zama matsala? Domin jami'o'in ba su da kayayyakin koyarwa da kwararrun malamai da za su iya cimma wannan buri. To ka zo yaro a secondary bai iya computer ba, tashinsa na farko ya zo jami'a, kafin ya fahimci menene rayuwa ta jami'a ka sa shi akan jaraba da computer. A cikin jaraba da computer, kafin a ankara ka ce masa jaraba da zai yi na minti 40 ne, wanda idan zai zauna ya rubuta, kila zai rubuta abin da zaka fahimta. Yanzu ka ce ka dora shi akan jarabawar mai kwakwalwa, shi bai ma sai da ake amfani da ita ba, sannan ya zo ya fara. Sannan in ya fara, wanda zai duba jarabawan ya ce a to shi kenan an yi minti 45 ya fadi na farko kenan. Na biyu, gurin da ake koyar da ɗaliban nan za ka tadda ɗakin karatu, ma'ana lecture hall, yaran nan sun kai su 1000. A cikin 1000 din nan malami shi kadai, wani na ƙarshe har a yi laccen a gama bai ma san abin da ake magana ba. Sannan a ƙarshe sai ka ce kuma za ka zo ka jaraba shi akan abin da ka yi magana. Matsala ce, domin jami'o'in ba su da isassun kaya, ɗaliban sun yi yawa, sun fi ƙarfin kayan, malaman ba ƙwararrun malamai. To yaran matasa na malaman da muke da su, buri ya musu ya mutum ya zo an ba shi aikin sana'a, yana bige-bige a wani guri kuma yana zuwa koyarwa, ba shi da lokacin da zai ba ɗalibi ya sanar da shi abin da yake kyautu ya sani. To ya ne a ƙarshe malami ɗaya yana da yara 500 zai musu test, zai ba su assignment, zai jaraba, ina yake da wannan lokacin da zai zo ya duba wannan ya ce yaro ya ce? Shi ma matsala ne. Saboda haka a ƙarshe matsalar da ake samu idan yaro ya faɗi ba zai tafi gida ba, dan yana jin tsoro ga iyayensa cewa an sallame shi a makaranta. To idan ya zauna a makaranta sai ya shiga kungiyan asiri na ɗalibai. To a ƙarshe sai ya zama matsala ma makaranta, ya zama ma matsala a wannan community, sannan ya zama matsala a ƙasa. Domin a nan ne zai shiga ɗan kungiyan asiri suke da bindiga, su shiga amrobri, yahin fashi da makami da dukkan wayansu abubuwa, sai su zama matsala ƙasa matsala. To wannan kaga babba ƙaramin matsala bane. To mu kuma system ɗin tsarin ilimin bai nuna cewa idan yaro yana jami'a idan ya fadi a wannan bangare maimakon ka kore shi, to duba wani bangaren da ya fi masa sauki sai ka canza shi, a sai ka ce kawai ya fada kore shi. To in an kore shi sai kuma yazo ya zama matsala. To kaga tsarin makarantun ma da shugabannin makarantun su ma matsaloli ne, wanda idan ba an tashi an canja manufa ta tsirin wannan tsari ba, maimakon a yi gaba sai dai a yi mai haƙin rijiya, ana ci gaba ana ƙara samun zurfin matsala. To saboda haka wannan matsala ne, yara takin farko su zo ka jarabta su, su faɗi ka ce ka sallame su, maimakon ka canza musu wani fanni da za su iya. Sannan iyaye kuma su turje cewa lallai su suna son ƴaƴansu su yi wannan, sannan yaran su ma ba su da lokacin zama su yi karatu su duba abin da aka gaya musu su yi, to a ƙarshe duk waɗannan suka haɗu sai su zama matsala, kuma matsalan ƙasa take zama ma, saboda a ƙarshe idan kuri yara tunda ba gida suke tafiya ba wani abu suke yi daban, iyaye kuma ba su san abin da suke ba, saboda haka nan ba ƙaramin matsala ba ne.
To mallam, ina gurbin batun harshe yake a wannan batu na koyarwa, saboda wasu na masana na ganin cewa matsalar harshe na ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa wajen rashin ma fahimtar me ake koyawa ɗalibi ko kuma shi kanshi malamin ma.
Gaskiya ne, duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan ka dube su da harshen su na haihuwa suke yin abubuwa da suka yi. Na farko ka ɗauki China, ka je ka ga yadda suke karatun su, ka dubi kayayyakin da suke kawo mana, duk abin da suka rubuta da harshen suke rubuta don su kare mutuncin harshen su. Ka dauki India, duk karatun su da harshen su suke a Indianci. Ka dauki Japan, duk karatun su da harshen su na Japan suke yi. Kai dauki shi baturen America da Ingila da ko ina, ai da turanci yake. To kai na aro ne kake so kai amfani da shi, wai ka inganta naka ta ina zaka ci nasara. Saboda haka shi kansa matsala ta harshe matsala ne. To yaro bai ma gama fahimtar nashi harshen ba, sannan kuma ya zo ya fahimci na aro, sannan ka zo ka koya mishi karatu akan na aro, sannan ka jaraba shi akan na aro, sannan kuma kana tunanin yayi wani abu na kirki akan na aro, anya ko za a ci nasara haka? To kaga ba karamin matsala bane. Saboda haka idan da a ce ɗaya daga cikin yarukan nan guda uku na Ibani ko Hausa ko Yarbanci muka dauka muke so mu yi amfani da shi, ka ga mamaki, ka je ka jaraba yaro ka ga akan Hausa, ka koya mishi karatun Hausa, ka tambaye shi jaraba akan Hausa, ka ga in ba zai gaya maka 100% abin da ka koya mishi ba. To wani zaka gama turancin naka ma ka gama bai ma fahimci abin da kake ba, sannan kuma ka zo ka ce zaka tambaye shi, sannan matsayin da ake tambaya harshen malami a matsayin tambaya da fahimtar dalibi a matsayin tambaya akwai bambanci. To saboda haka yanzu malami yana nan dakta ne, zai ga kwarewarsa a turanci yake tunanin dalibi ya amsa mishi tambayar da ya akan irin wannan kwarewa, ya za a yi? Dole sai ka sassauto daidai kasa-kasa na fahimtarsa na turancin yaran, sannan ka tambaye shi, in ka bi shi a hankali sai ga ya fahimta. Saboda haka a kullum mu muna cewa idan babu ingantaccen koyarwa babu ingantaccen koyo kuwa, to kuma dole ne tunda harshen nan ba namu bane sai mun yi a hankali, shi ma yana daga cikin babban kalubale da muke fuskanta a wannan ƙasa akan bangaren ilimi, kuma dai ba yadda zamu ba mu sani ba sai dai in za a yi gyara. To lalle shi ma matsala ne akan harshe wajen koyon karatu.
Madalla, yanzu bari mu ji ta bakin Malam Abdullahi Halilu, wakilin masarautar Zazzau.
To ya suna malam?
Suna na Malam Abdullahi Halilu, wakilin masarautar Zazzau Suleja.
To gashi ana kukan cewa sau da yawa iyaye na matsawa yara su zabi karatu ko aikin da za su yi idan sun kammala jami'a ko kuma za su shiga jami'a. Me ke haifar da haka? Na san kana da yara da suka kammala jami'a, kai ka zaɓa musu irin karatun da za su yi ko kuwa?
To a ainihin halin da ake ciki yanzu, al'amari na ilimi ya shiga wani irin hali wanda yake ba iyaye ba za su zauna su jira yaro ya zabi abin da yake so ba. Amma abin da yafi mahimmanci shine a tabbatar shin abin nan da yake so yana da ra'ayinsa. To muddin yana da ra'ayinsa, to zaka ga yafi samun natsuwa ya zauna yayi karatu a makaranta.
To kana ganin akwai wani tsari gazawa ta bangaren gwamnati ta irin wannan zabawa yaro alƙibla na karatu ko aiki?
To kamar da yadda dai mu muka tashi a lokacinmu a makaranta, ya kamata akwai malamai wanda yake aikinsu kenan bangaren abin da yake tura yake cewa guidance and counseling, wato a ba yaro shawara na abin da zai zaba. To amma kamar abin da ke faruwa a wasu kasashe, akan ba yaro lokaci ya ce shi ga abin da ya fi so, in kuma aka bar shi ya bi wannan bangaren za ka ga an samu ci gaba, kuma za a fi samun natsuwa, su ma iyaye hankalinsu zai kwanta, saboda yaron zai fi ba da muhimmanci wurin abin da ya je ya koya a makaranta.
To wani shawara gare ka matsayinka da uba ga sauran iyaye, wajen zabowa ƴaƴansu karatun da zasu
yi. Eto, saboda yanzu zamani ya riga ya canza. Shi wannan na'ura da ake ce ma kwamfuta yawancin ayyuka ya riga ya dauka, saboda haka yana da kyau iyaye su ba yaran su shawara wanda yake ko da sun gama makarantan ba za su zauna suna jiran aikin gwamnati ba, su samu su koyi wani sana'a wanda yake suna iya su zamanto masu dogaro da kai, saboda abinda zamani ya kawo za ga yawanci yanzu sai kaga aikin da mutum goma ke yi sai ga mutum ɗaya zai yi shi, saboda amfani da wannan na'ura na kwamfuta da ake magana. Kaga in yaro aka bashi shawarwari wanda ya kamata ko da ya gama bai samu aikin gwamnati ba, zai zauna shi da kanshi ya tunanin abinda zan yi na rayuwarsa.
Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar.
Bai muka zamu kau zanga zangar nan talma na bata zamu tonan fitina wa
yan arewa ina muka dosa sai ka ce bai muka zamu kau zanga zangar nan talma na bata zamu tonan fitina wa
dubi tarihi yan baiwa an kashe su kamar bako sun kashe shi ta fawa falewa sun kashe sardauna arewa mai malar faya zama gawa murtalara matna arewa umaru musa yar azuwa wanda sun kayo ba sasa su suke da abun furtawa ko ba yankin zancewa
arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancan.
Yanzu bari mu ƙara komawa wajen Babangida Jibrin domin jin hirarsa da Dr. Bashir Ahmad Yankuzo. Allah sa na faɗa wannan sunan daidai, Amina Yankuzo ne ko?
Tuko malam zai gabatar da kansa.
Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Dr. Bashir Ahmad Yankuzo. Da limamin FUT Mina. Na'am.
To malam ana so a ji ra'ayin malamai da kuma iyaye game da batun samarwa yara ko zaɓa masu karatun da za su yi idan sun shiga jami'a. Wasu na ganin cewa akasari iyaye ne kan ce yaro ya zama likita ko ya zama injiniya ko ya zama direban jirgin sama, ba wai yaran ne ke zaɓa wa kansu ba. Al'amarin da kuma ake ganin yana taimakawa wajen nakasu ga ilimin yaran nan. A matsayinka na ƙwararre fannin ilimi, ya ke ganin wannan?
To alhamdulillah, na farko dai in aka ce ilimi to babu ilimin da yake abun zubarwa, abun watsarwa. Ilimi kowane iri ne, indai mutum ya ƙware a kansa to akwai gudunmuwan da zai bayar, kuma akwai yanda zai amfanar da al'umma kowane irin ilimi. Saboda haka likitanci ne ko kuma harkan injiniya ne ko harkan ilimin tarihi ne, kowane irin ilimi yana da muhimmanci. Amma a matsayin iyaye da kuma waɗanda suke a gaba, la'alla sun hangi abubuwa da dama dangane da buƙatun al'umma, dangane da abubuwan da ake nema a cikin al'umma, babu laifi su shiryar da yaransu ko su shiryar da wanda ke ƙarƙashinsu da cewa ga kaza da kaza. Amma ana yin wannan ne bisa la'akari da irin inda yaron ya karkata, inda shi kansa ƙwarewarsa take a kai, dan ba kowane abu ne za ka so yaro ya yi ya zama cewa yana da ƙwarewa kan wannan abin. To idan kuma ba ya da ƙwarewa kan abu aka nace sai ya yi, to sai a ɓata masa lokacinsa, kuma ƙarshensa ba za a samu abin da ake fata ba. Amfani da yasa ake da guidance and counseling kenan. Guidance and counseling ba komai ake ba a nan, shi ne ƙoƙarin ɗora yaro a kan hanya. Iyaye lalle suna da nauyi da haƙƙin su ɗora yaransu a kan hanya bisa kaza da kaza da kaza ga kaza, amma tilasta shi cewa ya yi abu kaza, to wannan bai dace da abin da zai taimaka ma mayaran ba. Shi kan sa lokacin wasu za su shiga jami'a din ko dai su kasa kammala jami'ar ko kuma su fito da sakamakon da dama ba shi ake fata ba, ko kuma ƙarshe ma su fito su kasa amfana da al'umma domin ba su da ra'ayinsa. A cikin harkan karatu akwai ra'ayi, mutumin da yake da ra'ayi da sha'awan abu to yana da kyau a karfafa shi. Saboda haka abinda iyaye kamata su dinga yi shine karfafa yara bisa abinda suke da sha'awa, da kuma nuna masu wato ainihin hanyoyi daban-daban za su iya amfana da abinda suke sha'awa. Za ka ga wani yaro tun yana karami zai taso da hazaƙar haɗe-haɗe, kamar za ka ga alamar injiniya zai iya zama saboda yanayin wasanninsa. Za ka ga wani zai tashi da kata to aka karanci yaro a haka, to sai a ɗora shi a turban abinda ya dace da ra'ayinsa da abinda yake so. Saboda haka lallai dai yana da muhimmanci ƙwarai a kula da sha'awar yara, abinda ake ce masa interest. Idan ɗalibi bai da sha'awar abu to da wuyan gaske a samu amfani. Shi yasa kuma ko a kasashen mu zaka iya samu mutane sun karanta fannoni daban-daban amma ka rasa gudunmuwan da suka yi a wannan fannin. Nan ba nan bane sha'awar su. Ba ka ganin abun mamaki zaka iya sa mutun ya karanta likitanci ya kware a likita din amma sai koma dan siyasa. Kaga kila can ne sha'awar sa. To kaga inda tun asali ga wannan dan ne sha'awar sa ya zama cewa ya goge a karatun ta nan yabi to sai fi amfanarwa. Saboda haka lallai akwai kula da abin da ake ce masa interest wato sha'awa da kuma kwarewa da kuma abin da mutum zai yi ability din sa kenan.
To na san kana hulɗa da yara ko dalibai da kuma iyayensu kama daga makarantar primary, secondary har ma jami'a. Kuna fuskantar irin wannan matsaloli kuma idan kuna fuskantar wani mataki hukumomi ke dauka?
Lallai ana fuskantar wannan matsalolin amma amfanin kamar yadda ce amfanin guidance and counseling kenan. Idan aka samu irin wannan yanayi kamar ba zan manta ba cikin dan inda mukan dan tarbiyyantar da yara haka da sauransu akwai cikin iyaye wani wanda yazo yaron sa yana aji biyar primary sai ya tsananta cewa shi so yake ya wuce secondary yaje yayi kawai saboda da dama su ga suka primary 5 ba son sai primary 6 cewa yaron kware to aka zaunar da shi bashi shawaran cewa lallai ga amfanin yaro kammala wannan primary 6 saboda akwai su abubuwa da zai samu sannan kuma shekaru kansu akwai suna da nasu tasiri din a wurin karatu. To wannan yunkurin da aka yi alhamdulillah cikin iyayen zan iya ga tuna iyaye biyu waɗanda suka amince amma akwai waɗanda suka ki amincewa. Dan haka kai a matsayinka na mai bada shawara ga abin nan akwai haƙƙi nauyi akan wanda yake hakan karantarwa ko wanda yake a cikin makarantu ya zama cewa ya zaunar da iyayen.
To kaman hukumomi na makarantu ana kukan ba sa gabatar da wannan darasi na guidance and counseling wanda shike haifar da wannan matsala.
Gaskiya ne abinda ya kamata shine kusan kowace makaranta ya zama tana da guidance and counselor kowace makaranta saboda ba kawai abinda ya shafi karatun yara ba hatta dabi'u da halaye akwai yaran da saboda rabuwa da iyayensu da gida da kuma yanayin al'umman da suka taso in suka shigo makaranta sai su samu su abokai da ake ce musu peer groups daga samu wannan abokan sai ga sun zama wani abu ko kuma wani yaro yana da wani abin da ke damun shi ya dame shi ba da inda zai bayyana da abin sai a ga alamu suna fitowa a cikin dabi'u da halayensa in ba a sa ba sai zai zama wani abu saboda haka abin da yafi dacewa shine kowace makaranta ya zama akwai guidance and counselor wanda aikin su kenan dama kula da wato ainihin ya za a kula da abubuwan da suka shafi matsalolin su yara din yanda za a dora su akan hanya so in san samu ne gaskiyar magana shine hukuma ai kokarin cewa kowace makaranta an buɗe bangaren nan na guidance and counseling kuma tunda ana karantar da wannan fanni musamman a bangaren ilimi duk wanda ya karanta abin da ya shafi education za ka ga cewa ko wani abin da ya karanta na guidance and counseling shi yasa su kansu malamai suna da irin wannan wato ainihin kwarewa ta wannan fanni.
To wani shawara gare ka ga dalibai musamman matasa?
To lallai matasa dole ne su samu jajircewa su zama cewa ba su zama ragaye ba ba su zama suna da sakaci ba domin al'ummar da za ta rayu to ana ganin alamun rayuwarta ne ta hanyar irin matasan da take da su don haka idan matasa tun a yanzu ba su jajirce ba wurin karatu ba su jajirce ba wurin bincike ba su jajirce ba wurin dogaro da kansu to suna ruguza al'ummarsu ne kuma ko ba dade ko ba jima su matasan nan su ne za su zama dattawa idan suka zama dattawa to za su ga al'ummar alalaci su za su yi takeici da kukan wato yanayin da suka to kafin su kai wannan lokacin na takeicin da kuka da bukatun su zama suna da sadaukarwa musamman matashi ya zama dan bangan siyasa baya da aiki baya da sana'a sai dai ya amfani da shi yaje ya tursasa wasu ai amfani da shi ya tayar da hankali ai amfani da shi to wannan musiba ce dan haka kira na ga matasa lallai shine su wayewayo baya a riki wato a rungumi karatu da kuma tarbiya kuma karatun nan alhamdulillah musamman na boko yanzu akwai hanyoyi da dama wanda dalibi zai karatun nan sannan ba zai shafi in ma yana neman wani al'amarin da ya shafi kasuwanci ko sana'a ko ne yadda kullun akwai hanyoyi da dama da dalibi zai iya karatu sannan kuma ya amfana da kansa.
To masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deya tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Daula Salim
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
tare.